الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 2 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 2437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan 12 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Wai tambayar ɗan uwa shine dangane da juya suna da ake yi musamman a makarantu waɗanda suke na boko. Maimakon sunan ɗan Muhammad, sunan mahaifin Ibrahim, to da zarar mutum ya je DC sai a juya, maimakon a ce Muhammad Ibrahim sai a ringa cewa Ibrahim Muhammad. Idan mace ce ce ma kaddara cewa sunanta Maryam, sunan mahaifinta Muhammad, idan ta je DC sai a ringa cewa Muhammad Maryam. Shin wai ya halatta ko bai halatta ba? Baya halatta. Saboda ba karantarwa bace ba ta addini, tsari ne wanda yake da turanci. Su ne sukan jirkita irin waɗannan sunaye. Ka samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su babu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa canza masa suna. Ya kama sunan mahaifinsa sannan ya kama sunan shi da sunan mahaifinsa sannan kuma ya kiraye shi da sunan shi dan a kiraye mahaifin da sunan da dan haka kwata-kwata baya halatta baya dacewa mai koyi da su domin al'amari ne wanda yake na turawa su ne suka zo da wannan maimakon Muhammad Ibrahim sai a ce Ibrahim Muhammad. Saboda ka'ida duk wani abu wanda makiyan Allah suka keɓanta da shi to baya halatta musulmi ya yi koyi da su. Dalilai sun wuce a lissafa nan kusa in ka koma cikin littafin da ake kiransa da suna Jilbabul Mar'a al-Muslima na Sheikh Nasiruddin al-Albani Allah ya ji kansa ya zo da dalilai sun fi 20 waɗanda suke tabbatar da haramun ne musulmi ya kwaikwayi waɗanda suke makiyan Allah. Fuska ɗaya-ɗaya ce Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana kwaikwayinsu shine yanda suke kaunar junansu, junansu baya kware ma juna baya. To haka mu ma musulmi ya zama wajibi akan mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Ya zamanto muna da haɗin kai da ƙaunar juna. Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul Tauba, wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ubangiji ta'ala yace waɗanda suka kafirce mu ba'dhum awliya'u ba'd junansu masoya juna ne. Ubangiji ta'ala ya ce illa taf'alu, in har ku mu'minai ba ku aikata haka, ma'ana junanku ya zamanto masoyan juna, ta kun fitnatun fil ardi. Ubangiji ta'ala ya ce fitina za ta kasance a ban ƙasa, wa fasadun kabir, wato da barna wadda take mai girma. Galibin abin da ya kawo barna da fitina a ban ƙasa a yau rashin haɗin kai na musulmi. Daga kafiran duniya ne, yanda in suna yaƙi da wanda yake ba wa, wanda yake ba nasu ba, in aka ce musulmi ne, gabaɗaya za ka ga sun haɗe. Gabaɗaya su za ka ga sun haɗe. Kuma ya ishe mu misali yanda kafiran duniya a yau sun yi ca a kan ƙasar Suriya, ba kuma wasu suke je sun nike wannan ƙasa, su suke sun nike ta. Duk wannan hayaniya da za ka ji Amerika ta ce a ai abin da Rasha ta yi ba daidai ba ne ba, wannan duka yawo da hankulan jama'a ne, yawo da hankulan jama'a ne, siyasa ce ta duniya. Sai in nuna maka ban yarda ba, ban amince ba akan abin da wane yake, alhali kuma a ƙasa tare muke. To don haka a wajen haɗin kai da ƙaunar juna, yanda kafirai suke da haɗin kai da ƙaunar juna, to ya zama wajibi akan musulmi mu zamanto muna da ƙaunar juna. Amma duk wani abu da yake banta da su haramu ne mu kwaikwaye. Don haka wannan jirkita suna, a kama sunan misali ɗa sai a kama sunan shi da sunan mahaifinsa, maimakon Muhammad Ibrahim sai a ce Ibrahim Muhammad, to wannan kwata-kwata baya dacewa mu musulmi mu koyi da su, baya halatta mu koyi da su. To yanda ka san da riba ka san da asara. Wai misali mutum ne ka ɗauki miliyan ɗaya ka bashi cewa a je a yi kasuwa, idan aka yi kasuwa duk a ƙarshen wata ya kawo maka riba. A nan abinda muke so mu sani ta gamu ta rabu. Akwai irin yanda suke yi a yau, wanda wannan mu'amala ce haramtacciya. Misali sai in ɗauki miliyan ɗaya in baka, ka je ka yi kasuwa a duk ƙarshen sati za ka kawo min riba, in ma jikka 20 ko jikka 30 ko kuma duk ƙarshen wata za ka kawo min jikka 50 misali. Ni dai na baka kuɗi. Kuma in an samu asara ni ba ta shahe ne ba, ni dai kuɗi na baka kawai riba na sani. To wannan in akan haka aka yi wannan haramun ne. Kamar yanda ka san da riba, to dole ka san da cewa akwai asara. Kuma ita irin wannan kasuwa in za a yi, ana kiranta baranda, wanda shine ka ɗauki kuɗi ka ba mutum, ka ayyana masa irin kasuwa ya kamata a yi, kasuwa kaza. Misali ka ce masa kasuwa za a yi ta atamfofi, ya je ya saye atamfa, a je a yi kasuwanci da shi. Kuma ka gitta masa sharuɗa banda ba da bashi, banda kaza, banda kaza, banda kaza, a yi yarjejeniya da cinsa da shansa da ɗawainiyarsa, kenan zai kasance a ciki. Sannan kuma lokaci kaza, misali ko duk ƙarshen wata ko kuma ƙarshen shekara, a zo a yi lissafi abinda aka samu na riba. Ni wanda na damƙa maka dukiya ina da kashi biyu, kai kana da kashi ɗaya, ko kuma za mu raba riba tsakiya akan yanda aka yi yarjejeniya. To in ƙarshen wata aka ajiye ko ƙarshen shekara aka ajiye, in lokaci ya yi aka zo aka yi lissafi aka ga uwar kuɗi ta fito ga riba, to a lokacin nan sai a raba riba. Amma in uwar kuɗi ba ta fito ba, an gane ku, kenan a nan ba maganar riba, ba maganar a raba riba. Kenan in uwar ku, sai uwar kuɗi ta fito, abin da ya hau kenan shine za a raba riba. Amma haka in ba ka cewa je ka ayi kasuwa a sayi kaza, ayi kasuwa da shi, to yanda na san da riba dole in san da asara. Amma su irin haka yanda suke yi, wai sai mutum ya zo ya ba da hannun jari, wasu ne suna nan kawai suna karɓar kuɗaɗen mutane, wani ya kawo jikashi 200, wani ya kawo 500, wani ya kawo miliyan 1, duk karshen sati sai su kawo su karkasa riba wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza kuma kudin suna nan kai baka san da asara ba kawai iya abin da ka sani riba to wannan kwata kwata baya halatta baya halatta kenan in za a yi irin wannan mu'amala kamar yanda ka san da riba to ka san da asara kuma ba maganar riba sai idan uwar kudi ta huce a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala bayani ya gabata akan baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na haddi haddi na shan giya ko kuma mu ce hukumar da Allah ya shar'anta ga wanda ya sha giya kamar yadda bayani ya gabata lafazin al-khamr a larabci yana da ma'ana guda uku ma'ana ta farko shine as-satru wa tabdiya rufe abu wato da lullube shi giya ta samu wannan suna domin tana rufe hankalin dan adam ya kasa gane daidai ya ringa tafiya a baibai sannan ma'ana ta biyu shine al-mukhalaqa wato shine gaurayuwa da juna ma'ana a gauraye wani abu ma'ana ta uku shine al-idrak ma'ana ruskar abinda ake bukata a kai wanda bayani ya gabata dukkan waɗannan ma'anoni guda uku wato giya ta kunshe su a larabci a shar'ance kamar yadda bayani ya gabata malamai suka ce in aka ce giya suka ce ismun li kulli ma khamar al-aqla wa gabbahu suna ne na dukkan abinda wato ya jirkita hankali ya lullube shi min ayi nau'in min al-ashriba na koma wani nau'i ne daga cikin kayan shaye-shaye koma mai ne ne duk abinda zai rufe hankali dan adam ya ringa tafiya a baibai ba zai iya gane abinda zai amfane shi ya kusance shi ko ya gane abinda zai cuce shi ya nisance shi to wannan ya zama giya don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye mana ka'ida yake cewa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram manzon Allah yace duk abin da ke sanya maye manzon Allah yace giya ne dukkan giya kuma manzon Allah yace haram ne don haka bayani ya gabata koma wani suna aka mata giya dai tana nan sunan ta giya an gane ku dalilai sun gabata waɗanda suke tabbatar da haramcin giya daga cikin alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili wanda ke tabbatar da haramcin giya a cikin alkur'ani shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون wannan aya ita ce ayar da ubangiji subhanahu wata'ala ya turo sakonta da sunan cewa daga rannan giya ta zama haram wanda bayani ya gabata a farkon musulunci giya tana daga cikin ni'imomi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya jaddada ma bayinsa kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratul nahli wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana wannan aya guri ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma bayinsa akan ni'ima daga cikin ni'imomin da ya jaddada musu shine ni'ima ta giya to amma daga baya Ubangiji subhanahu wa ta'ala da mu'mine suka ma manzansa tambaya game da lamarin giya da caca Ubangiji ta'ala ya bayyana cewa game da giya da caca akwai amfani akwai laifi akwai amfani akwai kuma daukan laifi sai ya ce amma laifin da ake samu game da shan giya ko caca ya fi amfanin da ake samu Ubangiji ta'ala ya ce yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas sai ya ce wa ithmuhuma akbaru min nafihima Ubangiji ta'ala ya ce suna maka tambaya game da giya da caca menene matsayin su Ubangiji ta'ala yace kul fihi ma ismun kabiru ce musu game da giya da caca akwai laifi wanda yake mai girma Ubangiji ta'ala yace wa manafi'u linnas akwai kuma amfani daban-daban linnasi ga mutane sai yace wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima Ubangiji ta'ala yace laifin da ake dauka game da shan giya ko caca yafi amfanin da ake samu to wannan aya ita ma ba ta nuna haramcin giya sannan daga baya sako ya sauka Ubangiji ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku mu'minai kar ku kusanci sallah halin kuna masu maye sai kun san me kuke fada ita ma wannan giya ba ta nuna ita ma wannan aya ba ta nuna haramcin giya Ubangiji ta'ala ya haramta shan giya in lokacin sallah yayi idan lokacin sallah yayi dole mutum zai nisanci kayan maye amma bayan gama sallah to ya halatta a sha kenan kafin Allah ya turo sakon da yake haramta giya sannan a ƙarshe Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya a lokacin da wannan aya ta sauka Ubangiji subhanahu wata'ala da yace ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun sai yace innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun Ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai innamal khamru kusan da cewa giya wal maisiru innamal khamru wa innama ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru kusan da cewa giya da caca wal ansabu da gumaka wal azlamu da kibban duba Ubangiji ta'ala yace rijsun min amali shaytan gaba ɗayan su datti ne kazamta ne daga cikin aiki na shaytan fajtanibuhu Ubangiji ta'ala yace ku nisanci su la'allakum tuflihun dan ku rabauta da aljanna a gobe kiyama bayani ya gabata a wannan aya Ubangiji subhanahu wata'ala gaba uku muka samu wanda take tabbatar mana da haramcin giya gaba ta farko da yace mana rijsun min amali shaytan datti ne kazamta ne daga cikin aiki na shaytan gaba ta biyu sai yace fajtanibuhu yace ku nisanci giya da caci da sauransu gaba ta uku sai yace la'allakum tuflihuna dan ku rabauta da aljanna a gobe kiyama duk abinda zai sha makance tsakaninka da rabauta da aljanna a gobe kiyama to haramun ne bugo da kari sai Allah yace innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir kusan da cewa kadai shaytani yana nihi ya jefa gaba da kiyayya tsakankanin hukumominai game da giya da caca kaga wannan gaba ta hudu kenan duk abinda zai janyo rashin zuttuwa da gaba da kiyayya tsakankanin mu'minai to haramu ne sai yace wa yasuddakum an zikrillah sannan kuma yana nihi kadai wato ya toshe ku ya bujirar da ku game da ambaton Allah duk abinda zai shagaltar da kai game da ambaton ubangijinka to wannan haramu ne ubangiji ta'ala sai yace fa hal antum muntahun kaga fa hal antum muntahun anan istifhamu ne bi ma'ana amr ubangiji ta'ala yace shin ku ku masu haluwa ne kamar ya ce ne fantahu ma'ana ku halu ku daina shan giya ku daina caca a lokacin nan mu'minai suka ringa cewa in tahaina ya rabbana ya ubangijin mu mun halu duk giyar da ta kwana a cikin gidajen mu'minai a madina gaba ɗaya a ran nan aka fito da ita ana bulbule ta akan titi sai da aka yi ƙurama ta giya sun dakaci giya ta tsumama domin ita giya a kullum tana ƙara tsumama kuma tana ƙara tsada kullum ƙara kuɗi take don alfahari suke da giya wadda take ta tsumama wanda in ka ɗanɗane ta tamkar an ɗora garwashi a kan harshenka haka suke alfahari da ita tun a jahiliya giya wadda ta tsuma to ta fi tsada a lokacin nan mu'minai suka ringa fito da duk giyar da suka dakace ta domin in ta yi tsada su sayar da ita suka ringa bulbule ta akan hanya to wannan aya ita ce dalilin da yake tabbatar da haramcin giya daga cikin alkur'ani wanda daga cikin sunna hadisai sun gabata daya daga cikin su hadisin da malam yazo mana da shi a farkon baban hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad shariba al-khamra an zo masa da wani mutum wanda ya sha giya fajaladahu bi jaridatin nahwa 40 manzon Allah ya sanya aka bulala shi da kirho na dabino jarida wato shine kenan reshen dabino wanda ke akwai kaba a jikinsa an gane ko wanda ake gadan kara da shi kenan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka ciro aka ringa zauga masa sai da aka masa bulala 40 kana Anas yake cewa wa fa'alahu Abubakar Abubakar Allah ya yarda da shi shi ma haka ya aikata da mashakiya duk wanda aka zo masa da shi ya sha giya to bulala 40 yake masa da icce da biyu falamma kana Umar lokacin da Umar Allah ya yarda da shi ya zama shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wucewar Abubakar istisharan nasa Umar ya tattara jama'a na sahabbai ya shawarce su yace jama'a yace al'amari fa ya canza shan giya a yau ya zama ruwan dare yaya ya kamata a yi domin a tsawatar da jama'a su daina shan giya ko kuma su rage domin kasancewar a zamanin Umar an samu futuhat an buɗe garuruwa da dama sun zama karkashin daula ta musulunci irin su biladul Iraq kasashe na Iraki da irin su biladu Sham duka an buɗa su a zamanin Umar Allah ya kara masa yadda wanda kuma galibin waɗanda suke mazauna a nan wato ahlul kitabi ne sai ya zamanto da yawa daga cikin musulmi sun koyi shan giya a sababin cuduwa da su waɗannan mutanen banza saboda ita ɗabi'a mai nasuwa ce in kana zaune da mutumin ƙwarai to irin kyawawan halayensa da ɗabi'unsa zaka koya haka in mutumin banza ne wal iyazu billah miyagun halayensa zai goga ma mutum to a lokacin nan Umar sai ya shawarci sahabbai yace yaya ya kamata a yi Abdurrahman dan Auf Allah ya kara masa yadda sai yake ce da Umar a khaful hududi 80 mafi saukin hukumomin da Allah ya shar'anta ma masu laifi yace bulala 80 ne domin akwai haddi na kisa na mai aure in yayi zina dole a jajjefe shi har ya mutu mazinaci in bai taba yin aure namiji ko mace bulala 100 za a yi masa wanda ya ma wani kazafi iya abinda za a masa bulala 80 za a masa kaga kenan anan wani haddi ne wace hukuma ce tafi sauki daga cikin hukumomin nan guda uku jajjefewa da bulala 100 da bulala 80 bulala 80 shine mafi sauki sai ce abinda na ga ya dace mafi saukin hukuma da Allah ya shar'anta ita ya kamata a ringa ma mashagiya a yau fa amara bihi Umar Allah ya yarda da shi sai ya yi umarni duk wani mashagiya in aka zo da shi aka tabbatar da ya sha giya to za a yi masa bulala 80 maimakon da manzon Allah ya kan yi 40 Abubakar ya zo yana yin 40 Umar sai ya maida 80 akan ijma'i na sahabbai dan haka da yin 40 kin da yin 80 kin gaba ɗaya sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku gaba ɗaya sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka amma shi yin haddi na shan giya yana da wasu sharuɗa sai idan wannan sharuɗa sun cika sannan za a zartan ma mutumin haddi sharadi na farko shine at-taklif wanda ya sha giya a tabbata cewa baligi ne mai hankali kenan in aka ce mukallaf mai hankali kuma wanda yake baligi domin yaro karami da mahaukaci babu alƙalami a kansu yaro karami ko mahaukaci in ya sha giya ba maganar a yi masa haddi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa rufi alƙalamu an salase an ɗauke alƙalami na rubuta laifi ga mutane uku farko manzon Allah ya ce mai bacci sai idan ya farka na biyu manzon Allah ya ce yaro karami sai idan ya balaga na uku manzon Allah ya ce mahaukaci sai idan ya shiga hayyacinsa ma'ana hankalinsa ya dawo jikinsa kenan mu gane sharadi na farko shine at-taklif ya zamanto doka ta hau kansa kenan ba yaro bane karami kuma ba mahaukaci bane kenan ya zamanto baligi mai hankali sharadi na biyu al-iktiyar ya zamanto dan radin kansa ya sha ba tirsasa shi ba akai duk wanda aka tirsasa shi ya sha giya to ba maganar haddi a kansa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu alayhi ubangiji na ya ma al'umma ta rangwame a sababina kuskure da mantuwa da abinda aka tirsasa mutum a kansa dan haka duk wanda aka tilasa shi ya sha kayan maye to ba maganar ai masa haddi amma ganin damar saradin kansa ya dauka ya sha to wannan dole za a yi masa haddi sharadi na uku wato shine ya zamanto yana da masaniyar cewa abin da ya sha kayan maye ne idan ya kasance akan rashin sani ne bai san giya ba ce sai da ya kafa kai ya sha ya bayyana cewa kayan maye ne to wannan ba a masa haddi me yasa saboda jahilci a nan uzuri ne domin bai san kayan maye ba ko kuma ya kasance shi bai baya da bai san ba labari bai cin masa ba cewa giya haramun ce bai san ba da cewa giya haramun ce an gane ko kenan anan mu gane dole sharadi na uku sai mutun ya san da cewa giya ce sai ka san da cewa kayan maye ne idan mutun ya jahilci cewa kayan maye ne ko kuma ya jahilci cewa shan kayan maye haramun ne to wannan ba maganar ai masa haddi sharadi na hudu wato shine musulunci ya kasance musulmi an gane ko ya kasance musulmi duk da cewa akwai sabani akan wannan sharadi na karshe domin malaman Hanafiya da malaman Shafi'iyya da malaman Hanabila wato sun tafi akan cewa musulunci ba sharadi bane ba na haddi wanda yake na shan giya duk wanda ya sha giya sawa'an musulmi ne ko arni ne wanda ake kiran shi zayyi ko al-musta'man to wannan dole ne ai masa haddi me yasa suka ce domin giya a cikin dukkan addinai haramun shi an gane ku gaba daya waɗanda suke da'awar cewa abinda suke addini ne a cikin yahudanci shan giya haramun haka a cikin kiristanci shan giya haramun suka ce kuma domin su waɗanda suke arna ahalul zimma ko al-musta'amanun domin duk abin da ke gare mu mu jama'a ta musulmi na gare su kuma abin da yake kanmu yana kansu kuma malamai suka ce bugo da gari domin illa ta shan giya da aibinta idan aka kyale su suna sha haka to wannan zai yadu zuwa ƴaƴan musulmi ya zamanto ya lalata al'umma ta hanyar nan ya zamanto kenan ƴaƴan musulmi sun koyi shan giya dan haka suka ce ko arne ya sha giya dole za a yi masa haddi kamar yadda in musulmi ne ya sha za a yi masa tare da cewa wasu daga cikin malaman Hanafiya da malaman Malikiya da wasu daga cikin malaman Shafi'iyya da malaman Hanabila suka ce musulunci sharadi ne game da tsaida haddi na shan giya akan bashari suka ce in ba musulmi bane ba to ba maganar a tsaida masa haddi me yasa saboda su ba sa addini game da wato haramta giya ma'ana shan giya ma'ana ba ibada ba daina shan giya a wajen su ba ibada bane ba suka ce domin mu kuma an umarce mu cewa mu bar su su yi addinin su kenan in har suka yarda za su ba mu minan shi giya mu bar su kenan su yi addinin su dan haka su shan giya a wajen su ba haramu bane suka ce anan kenan ba maganar a tsaida musu haddi sai in musulmi ne za a tsaida ma haddi to amma magana wadda take mafi rinjaye daga cikin maganganun nan guda biyu ko ba musulmi bane in ya sha giya dole za a tsaida masa haddi amma a lokacin da ya fito ya bayyana giya duk arnan da ya fito yana bayyana shan giya dole ne za a tsaida masa haddi amma in a cikin gida ya rabe ya sha kayan shi to wannan shikenan tashi ta rage to dan haka kasancewar kamar yadda bayani ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajje mana ka'ida na cewa kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram manzo Allah yace duk abin da ke sanya maye manzo Allah yace giya ne kuma dukkan giya manzo Allah yace haramu to dan haka na daga cikin haddi wanda yake na shan giya shine wanda ya sha al-mukhaddirat ma'ana kayan maye irin su wiwi ko irin wata kwaya da sauran su duk wanda ya sha yayi maye to wannan dole za a zartar masa da haddi duk wanda aka tabbata ya sha irin waɗannan to dole ne za a zartar masa da haddi me yasa saboda kasancewar illar waɗannan kayan shaye-shaye illar su tafi illa wanda take ta giya malamai suka ce ba bambanci tsakanin wanda ya busa irin wannan taba kenan ganja ko wanda ya dauki wasu kwayoyi ya sha kamar misali irin su badiyan wanda badiyan maganin barci ne to amma mutane sai suka maida shi kayan maye kamar misali irin su tramol tramol an yi shi ne da sunan cewa maganin gajiya ne sai mutane suka maida shi kayan maye ko kuma ya kasance misali wata hoda ce wadda ake kiranta hodar iblis wadda ake shaka ko kuma allura ce ake zuwa amma mutum ta kaya ta maye to gaba ɗayansu wannan hukuncinsu ɗaya da hukuncin giya kuma illarsu ta fi illa ta giya malamai suka ce domin abu na farko wato sukan taɓa lafiyar mutum abu na biyu su lalata zamantakewar mutum da sauran jama'a me yasa saboda ya zo da miyagun halaye da miyagun ɗabi'u sannan kuma ga karya tattalin arziki domin dukiya ce wadda Allah ya sanya amana a hannunka kuma kake banzatar da ita don haka Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake cewa innal hashishata haram yace taba da ake sha ta maye yace haramun ci yace yuhaddu mutanawiluha kama yuhaddu sharibul khamr duk wanda ya sha irin wannan taba yace za a yi masa haddi irin yadda ake ma mashagiya shi ma gulala 80 din za a yi masa sai yace wahiya akhbasu min al-qam yace wannan tafi giya muni min haythu innaha tufsidu al-aqla domin tana bata hankalin dan adam kaga giya bata haukata mutum amma kwaya dandanan take haukata mutum kaga illar ta ya ma fi illa ta giya sannan yace wa annaha tasuddu an zikrillahi wa an-salah kuma tana toshe mutum ta hana shi game da ambaton Allah da tsayi da sallah sai yace wa hiya dakhilatu fi ma haramakumullahu wa rasuluhu min al-khamr wal muskiri lafzan wa ma'ana yace tana karkashin abinda Allah ya haramta da abinda manzonsa ya haramta na giya da kayan maye ta fuskar lafazi da ma'ana malamai suka ce kamar yanda aka haramta shan dukkan wani abu wanda yake na kayan maye to mu tabbata cewa duk wani abin da zai taba hankalin dan adam to ya zama giya kuma dole ne a taka ma mai yin shi wurki me yasa suka ce domin ita shari'a ta musulunci Allah ya gina ta ne akan janyo dukkan wata maslaha ta jama'a da ije dukkan wata barna duk abin da zai janyo barna a cikin jama'a to dole ne a yi kokarin ije shi duk abin da zai kawo gyara da zaman lafiya a cikin jama'a dole ne kowa ya bada iya kokarinsa game da tabbatar da wannan abu dan haka malamai sai suka ce kama annahu la yajuzu bai'uha walittijaru biha wa yakunu thamanuha harama kamar yanda shan ta baya halatta to haka sayar da ita da yin kasuwancin ta haramun ne cin kudin irin waɗannan kwayoyi haramun ne me yasa domin ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dalilai sun wuce a lissafa game da haramcin giya wanda kuma ka'ida duk abinda Allah ya haramta to cin kudin shi ma haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi na cikin sahihai manzon Allah yake cewa inna Allah harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami yace kusan da cewa Allah ya haramta sayar da giya da mushe da kuma sayar da alade da gumaka gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya haramta sayar da su duk abinda Allah ya haramta kuma sayar da shi ma ya zama haram dan haka malamai suka aje ka'ida suka ce duk abinda musulunci ya haramta yin amfani da shi to sayar da shi haramun ne shuka irin waɗannan kwayoyi haramun ne kera su haramun ne cin kudin su haramun ne dan haka kenan irin waɗannan kayayyaki da ake kawa na maye gaba ɗaya su haramun ne da sayar da su da kasuwancin su da cin kudin su da yin amfani da su gaba ɗaya haramun ne dan haka malamai suka ce ya zama wajibi akan wato daidaiku na al'umma, kowa ya tashi ya bada haɗin kai da goyen baya a yi kokarin yadda za a ije wannan barna. Me yasa? Saboda waɗannan ƙwayoyi wato wani makami ne wanda yake mugun makami, wanda yake na rugza al'umma, wanda makiyan Allah ba komai suke nihi ba illa kasancewar su lalata hankulan matasa na musulmi. Duk waɗanda aka yi ƙoƙarin aka lalata matasansu, to wannan an yi galaba a kansu. Duk al'ummar da aka fatattaki matasanta ta hanyar ɗabi'u aka lalata su, to wannan al'umma an gama da ita. Don haka ta kowace hanya malamai suka ce ya zama wajibi al'umma ta musulmi kowa ya kawo agajinsa, ya ba da haɗin kai ga waɗanda suke ‘yan hisba kenan, waɗanda suke shuwagabanni, waɗanda suke ƙoƙarin toshe dukkan wata ɓarna. Duk idan an san irin waɗannan, to ya kamata ya zamanto a sanar da hukuma, a san yadda za a magance irin wannan ɓarna. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman. Manzon Allah yace duk wanda yaga aikin ashya daga cikin ku, manzon Allah yace yi kokari ya canza shi da hannun shi. In zaka iya hanawa da hannunka ya zama wajibi, idan ba zaka iya hanawa da hannunka, manzon Allah yace ka hana da harshenka. Yana daga cikin hanawa da harshe irin waɗannan ‘yan ta’adda mabannata masu lalata al’umma. In kai ba za ka iya hana su ba, to ka yi ƙoƙari ka isar da inda za a zo a yi maganinsu. Sai manzon Allah ya ce in mutum kuma ba zai iya faɗa da harshensa, to sai ya kyamaci abin da wato zuciyarsa. Manzon Allah ya ce kyama da zuciya shi ne mafi raunin imani. Don haka wato Sheikh Abdulaziz bin Baz, Allah ya ji kansa, yana daga cikin fatawoyinsa da ya bada yake cewa al-mukhaddiratu da'un qubal, yace kayan maye yace cuta ce wadda take mai wuyar magani, yace wa sharrun azim, yace kuma sharri ne da bala'i ne wanda yake mai girma. Sai yace wa uqubatuha wa khima, yace uqubar ta yace annoba ce, ma'ana in ta samu al'umma annoba ce. Sai ya ce wal wajib, abinda ya zama wajibi akan musulmi, at-ta'awun, taimakekeniya da juna, su talakawa da hukuma su taimaka ma juna, fi muharabati jami'il mukhaddirat, wato game da yakar dukkan kayan maye, bin nasihati, ta fuskar gargadi, wa tawjihil islami, wato da fuskantarwa ta musulunci yanda za a saita mutane, kenan malamai su tashi su yi ta nasiha, su yi ta wa'azi. والتحذير da tsawatarwa bil kauli, ta fuskar fada malaman kenan su yi ta tsawatar da jama'a, wal fi wal amal, kuma da bangaren aiki kenan suwa za su yi aiki na bangaren tsawatarwa, su ne shugabanni domin su suke da wato sanda wadda take ta doka a hannunsu. To dan haka a takeice yanda kenan mutane a yau sun dauki cewa shan kwaya ya sha bamban da shan giya, ba a ɗauki ba shan ƙwaya cewa wani laifi ne, wanda da shi da giya ku duka matsayinsu ɗaya, da wanda ya sha giya da wanda ya sha ƙwaya girman zunubinsu a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala ɗaya ne, kuma haddin da za a yi haddi ɗaya ake, yanda ake ma masha giya haka ake ma masha ƙwaya. Kasancewar shi tabbatar da wannan haddi wato yana da wasu sharuɗi, yana da wasu ka'idodi guda hudu. Ka'ida ta farko kenan sai an samu albayyana, shaidu, a samu shaidu mutum biyu waɗanda suke adalai musulmi su tabbatar da cewa wane ya sha giya ko wane ya sha ƙwaya. In dai aka samu musulmi biyu suka ba da shaida, to wannan sai a kawo shi gaban alkali a zartar masa da haddi bulala 80. Hanya ta biyu, shi wanda ya sha giyar ko ya sha ƙwaya ya zo ya yi furuci da kansa ya ce ya sha giya, a tsarkake shi ai masa haddi. To wannan in ya tabbatar da cewa ya sha, to wannan za a iya zartar masa da haddi, domin wannan haddi zai wanke shi game da wannan dattin zunubi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ta uku shi ne a samu mutum yana warin giya, duk wanda aka ji yana warin giya, to wannan za a tabbatar masa da haddi. Kamar yadda al-Imamu Malik da al-Imamu Ahmad suka ce in an samu warin giya tattare da mashayi to za a zartar masa da haddi domin kamar yadda hadisi yake cikin Bukhari da Muslim Abdullahi dan Mas'ud ya bula da wani da ya samu warin giya a jikinsa an same shi yana warin giya Abdullahi dan Mas'ud sai da ya masa bulala 80 hanya ta hudu shine a samu mutum yana maye duk wanda aka same shi yana maye ko kuma ya amayo giya to wannan sai a zartar masa da haddi kamar yadda da yawa daga cikin malamai suna ganin haka duk mutumin da aka same shi yana tangadi ko aka same shi kenan yana aman giya to wannan za a zartar masa da haddi me yasa suka ce domin kasancewar tangadi baya kasancewa sai bayan mutum ya sha giya aman giya baya tabbata sai idan mutum ya sha ta kamar yadda Hushaym ibn Bashir ya rawaito hadisi daga Al-Mughira ibn Shu'ba daga Al-Mughira ba Al-Mughira ibn Shu'ba sannan daga Al-Imam Sha'bi shi ne yake cewa yayin da lamarin wani daga cikin magabata shine kudama an gane ko da ya sha giya lokacin da yazo wajen alkama sai yake cewa ashhadu anni ra'aytuhu yataqayyuha yace wallahi ina shaidawa ina tabbatar da cewa da idona na ganshi yana aman giya Umar sai yake cewa man qa'a ha fa qad sharibaha ai duk wanda ya aman giya to ai tabbas ya sha a lokacin nan Umar ya bulala shi aka masa bulala 80 akan wannan dalili ne malamai suka ce duk wanda aka ga yayi aman giya to dole za a yi masa haddi haka mutumin da kenan aka ganshi yana tangadi yana maye to wannan shi ma za a zartar masa da haddi tare da cewa wasu daga cikin magabata jumhurin malamai suna ganin cewa duk mutumin da aka ganshi yana maye ba maganar a zartar masa da haddi me yasa saboda ta kan iya yiwuwa ba a radin kanshi bai sha giya mai yiwuwa tursasa shi aka yi ya sha tilasa shi aka yi aka kunkuɗa masa ya sha kuma mai yiwuwa bai san ba giya ce ya sha kana iya yiwuwa bai san ba giya ce ya sha domin akwai lokacin da mutum magani ne ma zai sha magani ya kada mutum ya ringa tangadi wanda kuma ka'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye mana cewa duk wani haddi akan ije shi da shubha in dai akwai shubha to akan iya ije haddi kaga kenan anan in an samu mutum yana maye wasu malamai suna ganin za a zartar masa da haddi amma jumhurin malamai suna ganin cewa ba maganar a yi masa haddi me yasa saboda takan iya yiwuwa tilasa shi aka yi takan iya yiwuwa bai san ba giya ce ya sha takan iya yiwuwa ba giya ba ce bai sha wani magani ne ya sha wato yake kada shi dan haka kuma wajen yin haddin ba bambanci tsakanin wanda ya sha murhin wato kwalba da wanda ya sha kwalba guda duk wanda ya sha giya in dai aka tabbata ko da bai yi maye ba to dole ne a zartar masa abin da ya dace da shi wato na haddi za mu tashi babi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala kitabul aymani wan nuzur malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen rantsuwa wan nuzur da addawal lafazin al-ayman wato jam'i ne na yamin jam'i ne na yamin wanda in aka ce yamin a larabci yana da ma'anoni daban-daban yana daga cikin ma'ana ta al-yamin wato shine hannun dama an gane ko dama kenan ita ce yamin in aka ce hagu kenan shine yasar dan haka hannun dama ake kiran shi al-yumna an ciro shi ne daga al-yamin sannan ma'ana ta biyu lafazin yamin yana daukan ma'anar kuwa ma'ana karfi kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin ay bil quwwa la akhadna minhu bil yamin ay bil quwwa sannan ma'ana ta uku wato shine al-qasam ma'ana rantsuwa idan aka ce al-yamin ana nihi da wato rantsuwa ma'ana ta hudu shine al-baraka idan aka ce yamin ma'ana al-barka ta Ubangiji kenan me yasa ita rantsuwa ake kiranta da al-yamin domin kasancewarsu in sun yi rantsuwa tun a jahiliya mutum yakan dora hannunsa na dama akan hannun damar dan uwan shi a jinki ka nuna cewa ka yarda ka amince akan wannan alƙawari da ka dauka to dan haka sai ake kiranta da al-yamin a shar'ance idan aka ce al-yamin malamai suka ce tahqiqul amril muhtamal aw ta'kiduhu bi zikri ismin min asma'illahi ta'ala aw sifatin min sifati wato tabbatar da wani al'amari wanda yake iya yiwuwa ko kuma karfafa shi tare da ambaton suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ko sifa daga cikin sifofinsa ma'ana wani al'amari ne wanda yakan iya yiwuwa to kake son ka tabbatar da cewa wannan al'amarin haka ne ko kuma kana son ka karfafa wannan al'amari to sai ka ambaci sunan Ubangiji suna daga cikin sunayen Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko sifa wato daga cikin sifofinsa ita rantsuwa abu ce wadda take da tushe a cikin Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato da ijma'i na malamai dalili daga cikin Al-Qur'ani Ubangiji ta'ala ke faɗa لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم كما كان في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان wannan aya ita ce dalilin da ke tabbatar da cewa rantsuwa abu ce wanda Ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta mana haka fadarsa wala tanqudul aymana ba'da tawkidha ubangiji ta'ala yace kada ku warware rantsan ku da kuka yi da ubangijin ku ba'da tawkidha bayan kun karfafa rantsuwa bayan kun karfafa al'amari kun yi rantsuwa da Allah to kada ku warware wannan rantsuwa dalilai daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce al-safa za mu ga kadan daga cikin su a wannan babu sannan haka malaman al'umma sun yi ijma'i akan cewa rantsuwa abu ce wanda Allah ya shar'anta dan haka ita rantsuwa tana da wasu sigogi wanda ba ta tabbata dole sai da su akwai wasu lafuzza wanda da su ake rantsuwa in ba da su bane to rantsuwa ba ta tabbata farko dai duk mutumin da zai yi rantsuwa in ma ya rantse da suna daga cikin sunayen Ubangiji subhanahu wa ta'ala in ma ya kasance sunan wato yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala sunan da ba a ambaton wani in ba Ubangijin da ya halicci halittu kamar lafuzul jalala Allahu kenan ko kuma ar-rahman kaga wannan sunaye ne waɗanda suka keɓanta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda baya halatta a ambaci wani da wannan suna kenan anan sai ka ɗau harafi ɗaya daga cikin harufa na rantsuwa ka haɗa shi da suna daga cikin sunayen Allah kamar ka ce wallahi ko ka ce billahi ko ka ce tallahi misali in ka ɗau ar-rahman sai ka ce war-rahmani ko kuma ka ce birrahmani ko kuma ka ce tarrahmani ma'ana ina rantsuwa da Ubangiji kenan ko kuma ka dauka ce wal awwali ladhi laysa qablahu shay'un rantsuwa nake da Ubangiji wanda shine na farko wanda gabanin shi babu wani abu kaga in ka dauki in ka ce wal awwali ladhi laysa qablahu shay'un wannan Allah subhanahu wa ta'ala ne duk wani abu wanda yake na farko yana da farko amma banda Allah duk wani wanda yake da awwali a cewa shine farko akan kaza to farkon shi tana da farko amma Ubangiji subhanahu wataala shine awwal wanda babu wani abu gabanin sa kaga in kace wal awwali ladhi laysa qablahu shay'un wannan Ubangiji subhanahu wataala kake ne domin baya halatta a ambaci wani da wannan suna ko kuma kace warabbis samawati wal ardi rantsuwa nake da Ubangijin sammai bakwai da kasai bakwai kana da wuyan sammai bakwai da kasai bakwai halittu ne na Ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne ya halicce su sai ya ce ko kuma ka ce wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa to waɗannan lafuzza ne waɗanda baya halatta a ambaci wani banda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kenan wannan shine siga na farko daga cikin sigogi waɗanda suke nan rantsuwa. Ko kuma ka dauki sunan da idan aka zo da shi a sake aka wawayta shi zai koma zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, amma tare da cewa sunan ana iya ambaton wani ba Allah ba ta fuskar kenan majaz. Amma in aka faɗi sunan kai tsaye yana komawa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Yanzu misali kamar Al-Khaliq, kaga in aka ce Al-Khaliq kai tsaye wa za a fahimta, in aka ce mahalicci shine Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. To tare da cewa shi Al-Khaliqin ana iya ambaton wani ta fuskar majaz, kamar misali wanda ya zo ya sassaka wani abu ya kera, kaga za a iya kiran shi Al-Khaliq, za a iya kiran shi Al-Khaliq. Amma kai tsaye in aka ce Al-Khaliq mahalicci na komawa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ko in aka ce Ar-Razzaq wannan na komawa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ko aka ce Ar-Rabb, ko aka ce Al-Malik, ko aka ce Al-Jabbar, waɗannan sunaye ne ana iya ambaton wani ba Allah ba ta fuskar majaz. Amma in aka ambaci wannan suna kai tsaye to zai koma zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. In wani kake nihi dole sai kai bayani, kenan za ka iya cewa Wal-Khaliq, ko kuma ka ce Bil-Khaliq, ko ka ce Wal-Razzaq, ko ka ce Wal-Rabbi, ko ka ce Wal-Maliki, ko ka ce Wal-Jabbar, da abinda ya kama da haka. Wannan za ka iya rantsuwa da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da wannan sunaye nashi. Kenan in ka yi nihin rantsuwa da waɗannan sunaye zai zama rantsuwa, amma in ba ka nihin rantsuwa to ba rantsuwa ba ce. Sannan siga ta uku, sunan da ake ambaton Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da shi kuma ana iya ambaton wani amma kai tsaye da sababin wawaita sunan baya komawa zuwa ga Ubangiji, kamar misali Al-Hayyu, ko Al-Alim, ko Al-Karim. Kaga waɗannan sunaye idan ka ce Al-Karim kai tsaye ba a cewa kana nihin Allah, ko ka ce Al-Alim masani, kaga kai tsaye sunan baya komawa ga Ubangiji, ko ka ce Al-Hayyu rayayye kai tsaye baya komawa ga Ubangiji. Kuma tare da cewa sunaye ne daga cikin sunayen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, to waɗannan sunaye su ma in ka yi nihin rantsuwa yakan iya zama rantsuwa, in ba ka yi nihin rantsuwa ko kuma ba rantsuwa ba ce. Kaga za ka iya cewa Wal-Hayy, ko ka ce Wal-Adil, ko ka ce Wal-Karim, kenan wannan in ka yi nihin rantsuwa rantsuwa ne. Amma sunaye ne waɗanda a kai tsaye ba sa komawa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, wanda ana iya ambaton shi da waɗannan sunaye kamar yadda ya ambaci kansa, kuma ana iya ambaton wani. Sannan hanya ta hudu, wato shi ne in ma ya kasance sifa daga cikin sifofin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, sifar da wani baya dacewa ya siffanta da wannan sifa banda Ubangiji. Misali idan ka ɗauki Al-Izza, ko kuma da Al-Azma, da Al-Jalala, waɗannan duka sifofi ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kaga za ka iya cewa bi izzatillahi, ko kuma ka ce bi azumatillahi, ko ka ce bi jalalillahi, domin waɗannan sifofi ne waɗanda suka keɓanta da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, wanda wani ba a iya bayyada cewa a siffanta shi da irin wannan sifa. Ko kuma ka yi rantsuwa da Al-Qur'ani, ka ce bil Qur'anil Karim, ina rantsuwa da Al-Qur'ani, domin Al-Qur'ani sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Ko kuma ka ce bil mushafi sharif, ina rantsuwa da mushaf wanda yake mai girma shine Al-Qur'ani, domin Al-Qur'ani shine mushaf, domin duk abin da yake cikin sa gaba ɗaya zancen Allah Subhanahu wa ta'ala ne, zancen Allah ko sifa ne daga cikin sifofin sa. Sannan hanya ta biyar, abinda sifa ce ta Ubangiji kuma ana iya siffanta wani Allah da wannan sifa, misali kamar Al-Ilm da Al-Qudra. Galiba kaga Al-Ilm sifa kamar sani, kaga sifa ce wanda sani sifa ce ta Ubangiji kuma ana iya siffanta bawa da shi a ce masani, kamar yadda Qudra ma'ana mai iko. Kaga ɗan adam ana iya siffanta shi da wannan sifa, kuma tare da cewa sifa ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. To dan haka anan kenan za ka iya cewa amma wannan baya halatta ka yi rantsuwa sai ka hada kenan da sunan Allah kace bi ilmillahi ko kace bi kudratillahi bi ilmillahi ko kace bi kudratillahi sannan daga cikin sifofin hanya ta shida akwai abinda baya komawa ga Ubangiji subhanahu wata'ala kai tsaye in an ambaci wannan sifa amma in an jingina wannan sifa zuwa gare shi zaka kasance sifa sifar shi ce kamar misali al-ahad kamar da al-lisaq da al-amana kaga zaka iya cewa bi ahadillahi ina rantsuwa da alƙawarin Allah ko kuma bi misaqillahi ko kuma bi amanatillahi kenan in kai niyyar rantsuwa rantsuwa ne in baka yi niyyar rantsuwa ba rantsuwa bane amma baya dacewa kai rantsuwa sai ka kawo sunan Allah kenan ka raba akan al-ahad din ko al-lisaq din ko al-amana to waɗannan su ne kaɗan daga cikin kenan lafizza waɗanda ake rantsuwa da su kenan mun yi bayanin cewa harfa na rantsuwa harafi uku ne akwai asali dai wato ita ce ba ka sanya ba kamar ka ce billahi billahi sannan wato harafi na biyu shine harafin wawu kenan ka ce wallahi wallahi harafi na uku wato shine kenan ta'un amma ita ta tana kebanta ne da suna daya daga cikin sunayen Allah kenan shine lafzul jalala ba ta shiga wani suna in ba shi ba da zuwa kuskure ne muka yi da muka ce tarrahman sai dai ka ce tallahi kenan in arrahman ne sai dai ka ce birrahman ko kuma ka ce warrahmani ina rantsuwa da Ubangiji ita ta shine harafi na uku baya shiga kowane suna daga cikin sunayen Allah sai lafzul jalala kamar yadda yake cewa tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika tallahi qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina to shine anan malam sai yazo mana da hadisi na Abdurrahman ibn Samura al hadithu thamin wal khamsuna ba'da thalathmi'a ana Abdurrahman ibn Samura radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة وإنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير wato hadisi na 358 riwaya ta Abdurrahman ibn Samura Allah ya kara masa yadda shine Abu Sa'id al-Qurashi wannan sahabi ya musulunta a ranar da aka bude Makka da yaki sannan yana daga cikin yaƙe-yaƙen da wanda ya kara fadada daula ta musulun yakin da aka yi da shi akwai yakin da aka yi na Khurasan wannan Khurasan yanki ne wanda yake na wajen Iran da sauransu Abdurrahman ibn Samura da shi aka yi wannan yaki kuma shi ne ya huda wato Kabul ta koma karkashin daula ta musulmi wadda ita ce kenan capital ta Afghanistan a yau a wancan lokaci ma haka sunanta yake Kabul haka nan da Sijistan wannan sahabi Allah ya kara masa yadda yana daga cikin wanda ya bude waɗannan garuruwa guda biyu da Kabul da Sijistan a hannun shi Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu ne nasara shine anan wato yake ce mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya Abdurrahman ibn Samura manzon Allah yace ya kai Abdurrahman dan Samura la tas'ali al-imara manzon Allah yace kada ka nemi shugabanci kar ka sake ka nemi shugabanci ta kowane hali in ma ka ce a nada ka a matsayin shugaba ko kuma ka bi wasu hanyoyi domin a nada ka a matsayin shugaba manzo Allah ya ce masa kar ka yi haka la'anan nahiya ce hani ne kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake masa la tas'ali al-imara ma'ana kada ka nemi shugabanci shugabanci anan in ma shugabanci wanda yake gamamme na cewa kai ne shugaban kasa ko kuma shugabanci wanda yake kebantacce
a ware wata al'umma ko wata ma'aikata a ce kai ne shugaba a kanta, maza Allah ya ce karka nema. Don haka yana daga cikin karkashin al'imara, wato shine neman alƙalanci, maza Allah ya ce karka nema. Wanda a yau an wayi gari kuɗi mutum yake biya domin a yi masa alƙali. Shi ne a nan manzon Allah ya ce masa la tas'ali al-imara, ma'ana karka nemi shugabanci. Me yasa? Saboda ka'ida duk wanda ya nemi shugabanci yakan nema ne saboda wasu maslahohi wanda yake nashi na kanshi. In ma ya kasance ya nemi wannan shugabanci ba don komai ba, saboda ya tara dukiya ko kuma neman wata alhurma da matsayi a wajen jama'a. Duk wanda ya nemi shugabanci in dai da wata manufarsa ce, to bayan da za a iya sauke nauyin da yake kanshi. Me yasa? Saboda wannan zai kai shi zuwa tauye haƙƙin nauyin da aka dora mishi na amana. Saboda dama ya nemi shugabancin ba don komai ba, don ya tara dukiya. Irin shugabanci na yau na cewa wane ya yi wahala ya kashe kaza, ya kamata shi ma a sa shi wurin ci domin ya maida iya abin da ya badda. An gane ku? Don haka a tsari na musulunci da shugabanci da dukiya bai ya halatta mutum ya nema. Domin za mu iske akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu suka zo suka ce sun ya rasulullahi, a cikin abin da Allah ya dora maka na shugabanci ka ware wani kaso mu ma ka dora mana. Manzo Allah ya ce wannan shugabanci, manzo Allah ya ce duk wanda ya tambaya da duk wanda ya nuna kwadan shi da zalamar shi a bashi, manzo Allah ya ce ba ma nada shi a matsayin shugaba. Don haka da wanda ya zo ya nema, da wanda aka ga an fahimci cewa yana kwadan a sa shi shugaba, to bai ya halatta a musulunci a sa shi. Me yasa? Ba amfanin al'umma ba yake nihi, amfanin kansa yake ne. Shi ne manzo Allah ya ce masa la tas'ali al-imara, kada ka nemi shugabanci. Sai manzo Allah ya ce masa fa innaka in utitaha an mas'ala, ka san da cewa idan aka baka shugabanci a madadin kai ka nema, ba jama'a bace suka ga ya dace ka shugabanci suka nada ka, manzo Allah ya ce hukunta ilaiha, za a wakilta ka zuwa wannan shugabanci, ma'ana ka iya da kanka, wayanka da dubarar ka su fitar da kai. Wanda ku ka'ida duk wanda Allah ya dogara da shi zuwa kansa dini da kyautawar ido, to ya tabe ba zai kai labari ba. Idan Allah ya kyale bawa ya iya da kansa dini da kyautawar ido, to wallahi ba zai kai labari ba. Don haka na daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake yi, la takilni ila nafsi tarfata aini, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, la takilni ila nafsi tarfata aini. Manzo Allah ce yake ya hayyu ya rayayyen sarki, ya qayyum ya sarki wanda yake madawwami, yace bi rahmatika astaghith, da jin kanka nake neman taimako da agaji, la takilni ila nafsi tarfata aini, kada ka wakilta ni zuwa kaina daidai da kyautawar ido. To shine anan manzo Allah yace fa innaka in uditaha, yace ka san da cewa in aka baka shugabanci an mas'alatin, a matsayin cewa kai ka nema, manzo Allah yace wakilta ilaiha, za a wakilta ka zuwa wannan shugabanci ka iya da kanka, wayanka da dubarar ka su fitar da kai, ba wanda kuma wayan shi da dubarar shi zai iya fitar da shi idan Allah ya kyale shi. Sai yace wa in uditaha an gairi mas'ala, idan ku aka dau shugabanci aka baka a matsayin ba kai ba ka nema, manzo Allah ya ce ku inta alaiha, za a taimaka maka, ma'ana Ubangiji ta'ala zai taimaka maka. Duk wanda ake famar a nada shi yana tutturewa, to in aka dora masa da izinin Allah zai yi kokarin sauke nauyin da aka dora masa. Saboda daman bai nuna zalama ba, ba shi ba yake so, ku ne ku ga ya dace kuka nada shi. To zai yi kokari da izinin Allah, yanda duk wani mai haƙƙi zai bashi haƙƙin shi. Amma duk wanda ya zo ya nuna kwadai da zalama, da wanda ya zo ya tambaya cewa a nada shi a matsayin shugaba, to ya nema ne saboda maslahar kanshi ba don maslahar ta al'umma ba. Ɗayan biyu ne malamai suka ce in ma don neman tara dukiya ko kuma don neman alhurma a wajen jama'a, su yake dai a ce shi ne. Sai manzo Allah ya ce wa idza halafta ala yamini, yace in kai rantsuwa fara aita gairaha khairan minha,
kaga wani abin da kai rantsuwa akan sa yafi alkhairi game da rantsuwar da kai maza Allah yace fa kafir an yaminka wato ika fara rantsuwarka wa atil ladhi huwa khair maza Allah yace ka je ka aikata abin da shine alkhairi kenan misali kai ne kai rantsuwa akan wani abu cewa ba za ka yi ba ko kai rantsuwa akan wani abu kace sai kai kaza sannan sai kaga abin da yafi shi kyau misali kai ne kai rantsuwa kace ni da wani na kare da shi dide da dala ba zan taimaka masa ba nan gaba saboda ya mun ba dide ba kai rantsuwa da Allah cewa ba za ka taimaka masa ba kiran kaga anan kai rantsuwa ne akan cewa ba za ka taimaka masa ba nan gaba ma'ana ka daina taimaka masa kwata kwata to anan da rashin taimakawar da taimakawar wanne ne yafi alkhairi taimakawar to anan rantsuwar ka ba a bukatar ka cika ta sai ka kare rantsuwar kai ka fara in yaso wancan ka cika da taimaka masa domin taimakawar ita ce alkhairi ko kuma kai rantsuwa wato akan aikata wani abu kace sai kai kaza misali mutum ne ya maka ba daidai ba ya zalunce ka in ma a karan kanka ko a dukiyar ka ko a mutuncinka misali mutum ne ya maka kulli sai kai rantsuwa da Allah kace bugon da yawa sai kara ma to da yi masa rama bugon wannan da rashin ramawar wanne ne ya fara kai rashin ramawa na ka dau hakuri ka dau hakuri ka manta da shi ka kyale shi shine ya fara kai kenan wannan rantsuwa da kai na cewa sai ka rama bugon da yayi maka to rashin ramawar shine ya fara kai anan kenan sai ka dangana kai ka fara ta rantsuwar ka shikenan ka kyale shi ka yafe masa ka manta da shi to shine anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana kenan wa idza halafta ala yamini lafazin alhalif da alyamin gaba daya ma'anar su shine rantsuwa shine yace wa idza halafta ala yamin a takeice kenan in kai rantsuwa akan wani abu cewa za ka yi kaza ko kuma za ka daina kaza manzo Allah yace fara'aita ghayraha khairan minha sai kaga wani abin da kai rantsuwar yafi alkhairi gaba da rantsuwar da kai kenan kai da dan uwanka kace ka kare da shi daga yau ka yanke zumunci tsakanin ka da shi kaga sadar da zumunci ko wajibi ne anan dole ne kai ka fara rantsuwar ka kace gaba da sadar da zumunci ga dan uwanka shine yace fa kafir an yaminka manzo Allah yace kai ka fara rantsuwar ka wa atil ladhi huwa khair manzo Allah yace ka je ka aikata abin da yake shine alkhairi wannan hadisi a takeice shine asali game da nisantar dukkan wani shugabanci duk wani nauyi daidai da mutum biyu to kar ka sake ka zama shugaba a cikin su idan mutum biyu ne kai na uku aka ce za a nada ka shugaba to kar ka yarda anan musamman harancin karbar shugabanci yana karfafa ga mutumin da ya tabbata yana da rauni wannan matsayi da za a bashi bai cancanta ba ya san ba zai iya sauke wannan amana da aka dora masa wannan kwata-kwata baya halatta kenan dan haka duk yanda za a yi sai dai a shugabance ka amma ba kai ka zama shugaba ba in jama'a suka matsa suka ga kai ka cancanta aka tilasa maka to wannan ba laifi kana iya amsa kuma ubangiji subhanahu wataala zai kama maka amma asali kai ya zamanto kai ka nema ko kuma ka nuna kwaɗayi da zalama ka ringa bin wasu hanyoyi domin a nada ka to wannan kwata-kwata baya halatta dan haka kenan anan abinda zamu fahimta hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hanin kuma abinda yake fa'idantarwa shine haramci sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana a ka'ida ta musulunci duk wanda ya nemi shugabanci ba a bashi duk wanda ya nema ko ya nuna zalama ba a bashi domin ya nema ne saboda amfanin kanshi ba dan amfanin al'umma ba sannan kuma wannan hadisi yana karantar da mu game da cewa duk wanda wato aka wakilta masa wani al'amari wanda ya ga yana da ikon da zai tsaya game da wannan al'amari koda da wani nau'i ne wanda yake na takaitawa to ubangiji subhanahu wataala ya san da cewa Allah zai taimaka masa
in dai jama'a suka ga kai ka cancanta suka zabe ka koda kaga cewa kai ba za ka iya ba to ka tabbata cewa Ubangiji subhanahu wata'ala zai kama maka sannan wannan hadisi malamai suka ce asali ne daga cikin asali wanda yake na tarbiyya imaniya me yasa saboda shi musulmi duniya da duk wani matsayi ba hamunsa bane iya abinda ake bukatar musulmi ya dukufa akan bada abinda Ubangiji subhanahu wata'ala ya farlanta masa da kokarin kawo gyara game da duk abinda zai inganta al'umma a irin wannan matsayi ne Ubangiji subhanahu wata'ala zai daukaka darajarka da matsayinka a nan duniya kuma ya daukaka matsayinka a gobe kiyama amma ba mutum bai ringa neman matsayi da shugabanci da kansa duk wanda ya nema matsayi da shugabanci da kanshi to karshe dai Ubangiji subhanahu wata'ala zai kaskanta shi koda ya daukaka amma matsayi a wajen Allah ake neman shi in ba kai ba ka nema aka baka Ubangiji ta'ala zai taimaka maka sannan kuma wannan hadisi kamar yanda shi ne makasudin zawwa da shi a wannan babe kenan malam yana ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa cikar rantsuwa ba a kowane lokaci ba yake zama wajibi a lokaci akwai lokacin da yake zama wajibi cikar rantsuwa akwai lokacin da kuma karya rantsuwar yake zama wajibi yanzu misali idan kai rantsuwa cewa ka yanke zumunci tsakaninka da dan uwanka karya wannan rantsuwa kai kafara ya zama wajibi domin sadar zumunta wajibi ne idan mutum yayi rantsuwa da Allah na cewa wani aiki ne na sako yace ba zai koma yi ba to cika wannan rantsuwa ya zama wajibi a kan shi dole ne ya cika ya nisanci wannan aiki na sako sannan akwai lokacin da wato ita rantsuwar kenan take zama mustahabi akan wani al'amari wanda yake an so mutum ya aikata misali kai ne kai rantsuwa kace tsakaninka da Allah kai rantsuwa cewa sai ka ringa azumin litinin da alhamis to wannan rantsuwa da kai an so ka cika ta an gane ko ka ci gaba da wannan ayyuka na ibada kuma wannan yana nuna mana rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala game da bayinsa da Allah ya shar'anta mana rantsuwa sai Allah ya nuna mana abinda zamu yi ya kankare mana laifin wannan rantsuwa idan mun karya ta shine kafara kenan in har kai rantsuwa to Ubangiji ta'ala sai ya nuna mana ga hanyar da zamu bi kenan wannan rantsuwa mu yi kafara ta kenan koda mun karya ta dan haka kuma wannan yana nuna mana cewa wani yakan iya cewa a farko manzon Allah ya yi bayanin cewa kada mutum ya nemi shugabanci gaya kuma annabi Yusuf alaihi salam da kanshi ya nemi shugabanci kamar yadda can Allah yake faɗa mana a cikin suratul Yusuf qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim ya faɗa ga wannan shugaba yace masa ij'alni ala khaza'inil ardi sanyani in zamantu mai kula a bisa tuskuki na wannan kasa ta mu ta Masar ya zamantu dukiyar kasa ni nake kula da ita yace inni hafizu yace ni mutun ne wanda yake mai kiyaye amana alimun kuma masani ne game da tattalin dukiya malamai suka ce duk wanda ya kafa hujja da wannan aya akan cewa yana halatta mutun ya nemi shugabanci malamai suka ce ga amsar da zaka bashi amsa ta farko sai ka tabbatar masa cewa annabi Yusuf annabin Allah ne manzo ne daga cikin manzanninsa saboda bawa bai san matsayin kanshi kamar yadda annabin Allah ya san matsayin kansa domin kuma annabi Yusuf alaihi salam ya yi sani ya tabbata cewa babu wanda zai tsaya matsayinsa game da tabbatar da adalci da ba mai haƙƙi haƙƙinsa da inganta dukiya ta al'umma don haka ya nemi cewa a sanya shi ya zamanto shi ne mai kula da dukiyar ƙasa sana'arsa ta bi malamai suka ce wannan shari'a ce ta waɗanda suka gabace mu ba shari'a ba ce ba ta mu ita kwa shari'ar waɗanda suka gabace mu in shari'ar mu ta zo da abin da ya saba mata to kwata-kwata baya halarta shi ne suke cewa shar'u man qablana shar'un lana malami ya ce shar'una bi mukhalifi shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'a ce akan mu matukar shari'ar mu ba ta zo ba da abin da ya saba mata kaga a shari'ar mu sai manzon Allah ya haramta mana cewa karka nemi shugabanci kaga kenan koda ya halatta a shari'ar annabi Yusuf alaihi salam to mu a shari'a,
a shari'ar mu bai halatta ba.
Kuma sannan amsa ta uku malamai suka ce annabi Yusuf alaihi salam a wannan zamani nashi ya ga cewa ba wanda ya cancanta ya kula da dukiyar ƙasa ya zama shugaba a wajen tattala ta sama da shi, dan haka kenan abin ya zama farilla ta ainihi a kan shi, dole ne ya amsa. Dan akwai lokacin da zai zame maka dole ka amshi jagoranci, in ya kasance duk wanda za a ba bai cancanta ba a bashi, to anan dole ne ya zama tilas za ka amsa. Sannan kuma annabi Yusuf alaihi salam lokacin an gane ko annabi Yusuf alaihi salam kamar yadda Ibn Kathir Allah ya ji kansa yake faɗa a cikin tafsirin sa, yake cewa ya halatta annabi Yusuf ya nema cewa a sanya shi wannan shugabanci. Me yasa? Saboda shi shugaban ya jahilci lamarin annabi Yusuf. In jama'a sun jahilci matsayinka, kuma ga wani abu wanda in an yi sake zai faɗa hannun wanda bai dace ba, to anan kana iya bayyana matsayinka, kana iya bayyana matsayinka domin a baka wannan matsayi ka rike amana ta al'umma. In an jahilci matsayi, domin shi shugaban ya jahilci matsayin annabi Yusuf alaihi salam, shi ne annabi Yusuf alaihi salam sai ya bayyana masa ya ce inni hafizun alim. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.